Na tambayi Malam Mustafa Baba Ilela, wani malamin addinin Islama, ma'anar hijabi.
Kalmar hijabi kalma ce ta Larabci, amma abinda ake nufi ana nufin tsari. Tsari kuma da ake nufi tsare mace. Misali, wato lullubi mace ta surce dukkanin jikinta da ya shiga wanda ba zai motsa sha'awar maza ba, umurni ne na Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni da haka. Matansa habai sun kasance masu suturce dukkanin jikinsu yayin da za su fita. Ko da ta suturce, amma tufan ya zama ba wanda shige ko mai dame jiki ba. Mana yana iya yiwuwa ta suturce jikinta din, amma tufan zai iya dame jikinta, ko share-share ne wanda zai iya nuna fatan jikinta ko kuma tudu da kwarin jikinta, musamman gabobi masu iya motsa sha'awar mazaje, kenan ta wajen kirjinta ko ta wajen bayanta. Tufan ya zama mai fadi, ba kuma mai bin jiki. Almar'atu kulluha awra, wace dukkanin jikinta al'aura ce, an dauki in banda ainihin fiska da kuma ainihin tafin hannayenta. Wannan wurare su ne kadai ba al'aura ba a shari'ar musulmi.
Hajiya Fatima Aminu Muhammad ita ce ta jagoranci bikin ranar hijabin, ta yi karin haske kan wannan batu.
Alhamdulillah, wannan rana tana da muhimmanci sosai, ganin cewa kalmar nan ta hijabi ba kowa ne ya san ta ba. Da can ma ana ganin ta wata bakuwar aba ce, ba san cewa a cikin addini ta ginu ba. To a hankali yanzu duk duniya ta yi la'akari, yana da muhimmanci a sanar wa kowa cewa menene hijabi, menene amfanin sa, ta yaya ne, fashion ne ko kuma ainihin yana cikin doka ne na musulunci. To shine ainihin gabaki ɗaya duk fadin duniya aka sa ɗaya ga watan Fabrairu na kowace shekara a fito a nuna muhimmancin wannan wato lullubi na hijabi. Wanda bai san shi ba a sanar da shi, wanda ya manta a daɗa tunatar da shi.
Mai ɗakin gwamnan jihar Bauchi Hajiya Hadiza Muhammad Abdullahi Abubakar ta ce ba sa buƙatar wata doka domin yin amfani da hijabi.
Ni a tunanina ba ma buƙatar wata doka, don wannan doka ce ta Allah. Allah ya riga ba da wannan umurni, ya ba da wannan doka, ba ma buƙatar wani ɗan adam kuma ya ƙara doka akan doka. Ya kici dai mu bi dokan da Allah ya bayar, mu bi a dinga sa hijabi a hankali. Duk wanda yake ganin cewa hijabi wani abu ne na kuntatawa, zai zo ya fahimta. In mu musulmai muka dage, muka tsaya akan gaskiyar abin da muka sani.
Daga bisani na ji ta bakin wasu mata ra'ayinsu game da yin amfani da hijabi.
Hijabi tana da wata kariya ga 'ya mace, saboda duk macen da ta sa hijabi, namijin banza dai kan bai isa kalle ta ko kuma ya ce zai mata wani maganan banza ba, saboda wannan darajar hijabin.
To shi dai hijabi yana da muhimmanci da yawa. Na farko, da ka saka hijabi saboda ka kare suturar jikinka, da ka sutura jikinka wani part da daga jikinka ba zai bayyana ba. Kamar yanda idan ka fita babu hijabi kana tafiya, da yawanci yakan dauki hankalin maza, to idan ka saka hijabi kakan kare kanka da shi. Kuma shi saka hijabi ma yakan kawo lafiya ma mutum, saboda da ka rufe jikinka wani kura da wani waya da zai shiga saboda cuta, duk yakan rufe, hijabi yakan tare maka shi. Kuma kai ma karan kanka idan ka saka hijabi ka fita, zaka fi jin daɗi idan kana tafiya. In na shiga cikin gida kan dan nakan cire, amma na yakan zamana idan wasu za su shigo wanda ba muharramai na ba, nakan saka hijabi saboda in tufafe jikina.
Gaskiya hijabi ya da muhimmanci a wajen yamace. Duk yamace ya kamata idan za ta fita daga gidansu ta sanya hijabi, kuma kar ta sa hijabi dan karami a gabanta. Ta dinga sa babban hijabi, ta dinga sanya hijabi karami. Duk namijin da ya ga yamace ta sanya hijabi da karami, to wanda ya san ba ta da tarbiyya.
To ga shi na kake yar makaranta ce, kenan ya ci suturan keke.
A makaranta muna sa hijabi babba.
Abdulwahab Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.